نفسه يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا
جزاكم الله خيرا إياكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ƴan uwa musulmi wazuzzuka sun gabata daga manya-manyan malamanmu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka musu da alheri kuma mu da muka saurari waɗannan wazuzzuka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da abin da suka faɗa ƴan uwa musulmi ba za mu tsawaita ba idan kun lura za ku fahimci cewa kusan wannan takaitacciyar muhadarar da maluma da dama suka yi musharaka kusan tana magana ne kan maudu'i biyu wato kadaita Allah madaukakin sarki tabbatar da tauhidi sannan kuma tabbatar da wato riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a fahimta ta duk bayanan da malumanmu suka yi wato ba su fita daga wannan idari ba wannan kusan shine babban maudu'in su kuma ni ma nan nake a takaice ina so in tunatar da kaina da kuma sauran ƴan uwa gaba daya cewa Allah madaukakin sarki ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahyi nau'i biyu akwai wahyin alqur'ani mai girma wanda ke dauke da gaskiya hukunce hukunce na gaskiya da labaru na gaskiya da kuma wa'azuzzuka na gaskiya akwai kuma wahyin sunna ko wahayin hadisi wanda yake dauke da hukunce hukunce na gaskiya da labaru na gaskiya da shi wannan nau'i na uku duka dai na gaskiya wahayi ne guda biyu wannan shine abinda zaka tarar idan ka koma kana karanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda kuma zaka tarar ka fahimta idan ka koma cikin alqur'ani mai girma wannan shi yasa idan kana karanta hadisi zaka ga ma inda annabi sallallahu alaihi wasallam da ma sahabbai suke kiran hukunce hukunce da aka aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallam daga wurin ubangijinsa ta hanyar wahayin hadisi suke kiran su littafin Allah da wannan nassi kitabullah in ma ka koma cikin alqur'ani zaka taradda irin wannan tabiri misali a cikin hadisi a hadisin nan mashhuri hadisin kissar wani balarabin kauye wani balarabin kauye wanda dansa yake aiki gidan wani har kuma shedan ya shiga tsakanin shi wannan danasa saurayi da matar wannan mai gida nasa wanda yake masa hidima a gida saboda haka suka yi zina da suka yi zina kuma aka zo aka tarar da su suna wannan zina mana aka kama su da yin zina mutane sun gamsu cewa wannan saurayi ya yi zina da wannan matar hadisin nan Imam al-Bukhari da Imam Muslim su ruwaito shi sahabi Abu Huraira ya ruwaito wannan hadisi wannan kissa haka nan kuma sahabi Zaid ibn Khalid al-Juhani shi ma ya ruwaito wannan hadisi da haka ya faru sai wasu suka gaya wa wannan balarabin ƙauyen cewa to abin da yake kan ɗanka shine wato a jefe shi har lahira wannan balarabin ƙauye sai ya ce ato sai na nemi mu yi sulhu da mai wannan matar mijin wannan mata don ina son ɗana bana son a kashe shi amma kuma na yadda ɗana ya masa laifi ya yi zina da matarsa saboda haka ya nemi fansar ɗansa da tumaki da awaki har ɗari da kuma kuyanga wato baiwa mace bayan ya bada wannan tumaki ɗari ko awaki ɗari ko tumaki da awaki ɗari da kuma kuyanga sai Allah ya sa ya tambayi wasu wanda cikin sahabbai da suke malamai da suka fahimci wato wannan hukuncin wannan matsalar ta faru saboda haka sai suka ce da shi innama alabnika jaldu mi'atin wa taghribu amin suka tayi abinda yake wajaba akan danka ba wai kisa bane ba wai jefe shi za a yi har lahira ba a'a bulala za a masa bulala 100 sannan kuma a kore shi daga garinsa har na shekara guda to kaga an samu matsala wannan yasa wannan balarabin kauye da kuma wannan mutum mijin wannan matar duk suka yi ittifaki su taho wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam su zo su yi fatawa domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya su kan hanya suka zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan balarabin kauye shi ya fara magana al-Arabi yace ya Rasulullah iqdi bainana bi kitabillah kai hukunci tsakaninmu wato ni da wannan bawan Allah bi kitabillah da littafin Allah faqama kasmuhu abokin rikicinsa ko abokin jayayyansa ko abokin husumarsa da yana zaune saboda haka ya miƙe yace sadaqa ya Rasulullah abinda wannan bawan Allah yace haka lamarin yake ni da shi mun zo ne gabanka domin ka mana hukunci bi kitabillah da littafin Allah balarabin kauyen nan sai yace inna waladi kana asifan ala hadha yace ya manzon Allah tabbas dana ya zan mai aikin kodagu ake cewa ko aiwa kodagu daidai na faɗa to alhamdulillah saboda haka wannan danawa ya kasance yana wa wannan bawan Allah aikace aikace a gidansa ta yi kiwo wani mai kama da wannan yana biyansa fasana bi imra'ati, saboda haka sai yayi zina da matarsa. Faqila li, sai wasu suka ce da ni, alam nikar rajmu, abinda ya wajaba akan danka shine jefewa har lahira. Fafadaitu ni minhu bi mi'atin min al-ghanami wa walida, amma sai muka yi sulhu da shi, nace maimakon a kashe dana zan fanshi wannan danawa, kai mai mata da aka shiga haƙƙinka zan baka tumaki ko awaki 100 sannan kuma da kuyanga guda. Bayan mun yi haka mun gama sulhu, fasaltu ahlal ilmi, sai na tambaye wasu wanda suka san shari'a cikin sahabbai. Faqalu li, sai suka ce da ni, a innama alabnika jaldu mi'atin wa taghribu amin, ai abinda ya wajaba akan danka ba wani abu bane face bulala 100 da kuma wato nisantarwa na shekara guda, tunda danka bai taba yin aure ba, saurayi ne gashi kuma yayi zina. Bayan annabi ya saurari matsalar su, sai yace la aqdiyanna bainakuma bi kitabillah, wallahi zan yi hukunci tsakaninku bi kitabillah, da littafin Allah. Amma al-ghanamu wal-walida faraddun alaik, amma tumaki da awaki 100 da ka bawa wannan, da kuma kuyanga da ka bashi a matsayin fansar ɗanka, to za a mayar maka da kayanka. Ga hukunci da littafin Allah yadda ya tsara, wa alab nika jaldu mi'atin wa taghribu amin, abin da ke kan ɗanka shine bulala 100 da kuma taghribi nisantarwa na shekara guda. Daga nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya juya zuwa ga wani sahabi da ake kiransa Unais, yace waqdi ya Unais ila imra'ati hadha fa in itarafat farjumha, gobe in Allah ya kai mu ka san maka Unais zuwa ga matar wannan mutumi, idan ka je ka tambaye ta, idan har ta yi itirafin cewa ta yi zina da wannan saurayi, to shikenan sai ka jagoranci jefe ta har lahira. Kuma haka aka yi, ya je ya tambaye ta, ta yi itirafi, fa amara biha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam farujimat. Mahallin shahid anan, waɗannan sahabbai biyu, wannan arabi da wannan bawan Allah, dukansu biyu sun yi ittifaki a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam, sun yi ittifaki kan neman ya musu hukunci da littafin Allah. Sannan kuma annabi ya rantse a gabansu da sauran sahabbai da suke tare da su cewa zai musu hukunci da littafin Allah. Amma hukuncin da ya yi babu shi a cikin Alkur'ani daga Baqarah har Nas, wannan shine mahallin shahid. A cikin Alkur'ani babu taghribu am, babu korar mutum, koransa daga garinsu ko daga gidansu, ko sanya shi a fursuna har na shekara guda a tsare shi saboda ya yi zina, babu wannan hukunci. Hukuncin da ya zo cikin Alkur'ani shine bulala 100 azzaniyatu wazzani, kamar da ya zo cikin suratul Nur. Hakanan a cikin hadisin nan annabi sallallahu alaihi wasallam hukuncin da yawa wannan matar da ta yi itirafin cewa wannan saurayi ya yi zina da ita a matsayinta na matar da take muhsana ko muhsina, hukuncinta shine jefewa har lahira. Babu hukuncin rajmi. Daga Baqar Hannas, ina za ka samu wannan? Sai in ka dawo cikin wahayin hadisi, sai ka dawo cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan ashe a wurin sahabbai da wurin annabi sallallahu alaihi wasallam, ashe a shari'ar musulunci sunan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kitabullah, littafin Allah. Akwai wasu hadisai kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu,
ku saurara tabbas ni an bani alqur'ani da kutankucin alqur'anin tare da shi alqur'ani dan bidiyar tsine ta yi su ce su ba sa hujja da hadisi saboda kafa musu hujja da hadisi ai bata taso ba to ba suna ikrarin cewa suna aiki da alqur'ani ba to mu koma alqur'ani a cikin surat at-tauba a aya ta 36 Allah madaukin sarki yana ba mu labarin yawan watanni a shekara yace inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal-ardha minha arba'atun hurum فلا تظلموا فيهن أنفسكم وذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الله ما دوكا كين سركي يانا غايا ودنيا ya sauko da wannan aya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya gawa al'ummar duniya dukkan mukallafai mutane da aljanu yace inna iddatash shuhur lalle adadin watanni indallahi awrin Allah fi kitabillahi a cikin littafin Allah 12 shahra watanni 12 ne adadin watanni a wurin Allah watanni 12 ne haka abin yake yawma khalaqas samawati wal arda tun ranar da Allah madaukin sarki ya halicci samai da kasa tun lokacin da aka fara lissafin kwanaki sannan cikin watanni 12 din nan minha arba'atul hurum akwai watanni 4 da aka haramta yaki a cikin su kuma zalika addinul qayyim wannan shine tabbataccen addini wannan shine gaskataccen labari fala tazlimu fihinna anfusakum wadannan watanni guda 4 kada ku ketare iyaka cikin su an ce muku watanni ne hur da aka haramta yaki sai in wani dalili ya taso saboda haka kada ku zalunci kawunan ku a cikin su har zuwa ƙarshen aya mahallu shahid anan Allah madaukin sarki ya ce a dai gurinsa shi Allah a kuma cikin littafin Allah watanni 12 ne amma kuma daga bakara har nasi sunan wata ɗaya ne kawai Allah madaukin sarki ya ambata shi ne ramadan amma kuma muna da watanni 12 muna da muharram muna da safar muna da rabi'ul awwal muna da rabi'ul akhir muna da jumadal ula muna da jumadal akhir muna da rajab muna da sha'ban muna da ramadan muna da shawwal muna da zulqa'da muna da zulhijja watanni 14 gashi yanzu Allah madaukakin sarki ya ce mana 12 ne amma dai kawai ya gaya mana kuma ya ce mana 12 nan haka suke fa fi kitabillahi wani zai ce a sai lahul mafuzu ake nufi a gaskiyar lamari idan ka dubi tsarin ayar ko tsarin maganar siyakin aya watanni 12 cikin watanni 12 din nan 4 hurum ne masu alhurumani watanni ne da aka haramta muku yaki cikin su kuma an muku gargadi kada ku kuskura ku zalunci kawunan ku cikin waɗannan watanni amma kuma an bata mana sunan su ba idan Allah na nufin kitabullahi ne to da abun zai zamanto taklifu ma la yuqaq Allah ya kallafa wa mukallafai da abinda ba za a yi aikatawa ba Allah ko ba yin haka domin kamar da Ibn Taymiyyah yake cewa cikin littafin sa Ar-Radd 'ala al-Mantiqiyyin la yattali'u 'ala lawhil mahfuz illa Allah 'ala lawhil mahfuz illa Allah ba wanda ke iya karanta lauhul mahfuz lauhul mahfuz sai Allah kawai salaka mu Allah ba zai umurce mu da mu je mu karanci sunan watanni ba cikin lauhul mahfuz domin ba mu da ikon karatun lauhul mahfuz ba za mu iya ba kitabullahi innan kitabullahi da mu mukallafai mu za mu iya karantawa ne wannan shine gaskiyar lamari to ashe kitabullahi nan yana nufin wahayin hadisi ne domin Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun ruwaito hadisi daga sahabi Abu Bakr Nufay ibn al-Harith al-Thaqafi wannan sahabi Abu Bakr Nufay yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ashe wannan hadisin ne wannan wahayin ne Allah ya madaukin sarki yace yake nufi da yace kitabullah a wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace az-zamanu qad istadar zamani ya saki dawowa kamar a lokacin da ya fara kayatihi kamar yadda yake a ranar da Allah ya ci samai da kasa as-sanatu 12 shahra shekara wata 12 ne minha cikin watanni 12 din nan akwai arba'atun hurm guda hudu wadanda aka haramta yaki a cikin su thalathatun mutawaliyatun uku daga cikin su suna jere ne da juna zulqa'da watan zulqa'da wa zulhijja da watan zulhijja wal muharram da watan muharram wa rajabun da kuma watan rajab wannan da yake tsakanin jumada watan shida wa sha'ban da kuma watan takwas wannan me yake tabbatar mana littafin Allah nan shine me shine wahayin hadisi ya dan uwa amma idan masu bid'ar tsine suka ce ba su yadda da wannan ba to sai a titsiye su su kawo mana sunayen watanni 11 nan da suka rige daga cikin Al-Qur'ani sannan su kawo mana sunayen watanni hudu din nan da Allah ya ce minha arba'atun hurum sai dai akai su lahira amma daga Fatiha har Nasi babu inda za su iya kawo waɗannan watanni sunayen su 12 babu kuma ta inda za su fito mana da waɗannan guda hudu da aka haramta yin yaki a cikin su saboda haka bid'ar tsine bid'ar halakatu bid'ar qur'ani zalla wata bid'a ce ta jambin diga dadi jahilai wadanda suka sha jahilci wadanda suka ci jahilci suke gadara da jahilci iya zambilla kuma kamar yadda sakatare ya dazo yabin nan yayi ishara ai da ka dube su zaka san cewa babu annurin musulunci tare da shi mutum ne dan shekara 70 da wani abu kusan 80 ko baligi shugabannin su din ka gansu za ka cewa kowa ya aske fiskar sa yadda ka san fiskar wani dan Daudu ko fiskar wata karuwa alhali alqur'ani ya zo mana da cewa wato aji ya gemo shiriya ce ta annabawa ta annabi Harun kuma kun san Allah ya umurce mu da mu bi mu yi koyi da shiriyar annabawa cikin suratul an'am saboda haka masu aske gemu ina suka samu shiriyar aske gemu daga cikin alqur'ani babu alqur'ani ya ambata mana nau'ukan gashi biyu ne a jikin mutum akwai gashin kai kamar da yazo cikin suratul fatih ana iya aske shi ana iya saisaye shi sai kuma gashin gemu da ya ambata mana gashin gemu maganan barin sa ne ba wai aske shi ba ko sai saye shi babu shi a cikin alqur'ani saboda haka kan tsine anan Kaduna da wanin Kaduna da kuke aske gemun ku da wa kuke koyi kuma ina kuka samu hujjar aske gemun ku kurji aske gemu shi'ari gare ku Allah ya saukake
amin
faza wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammadin wa alihi wa sallam
ina da ra'ayin shegar yawon nan wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh shugaban majalisar malamai na kasa na wannan kungiya ta mu ta jama'ati zatul bid'a wa iqamati sunna fadilatu dr ibrahim jallo jalingo Allah ya saka maka da alkhairi da wannan nasiha kaji wato yadda ake karatu kaji yadda ake yin karatu da dalili wato Malam Kabiru Gombe ya dade yana fadin wata magana yace ya dade yana ba da shawara idan irin su Dr. Jalo suka zo ba su yi lecture to ya kamata secretary ta izara ta yi wani tsari duk wanda yazo a shirya mai wata ƙwarya diploma a bashi kai mun gode wa Allah Allah ka kashe mu akan wannan tafarki
amin
shugaban malamai yace wai a kawo su a titse su ai ahli sunna shike san titse shekaran jiya an yi wa wani ahli sunna titse wai shi duk magana da za a yi mai sai ka ga ma bai ji ba amma da an ce litahi dan ta tsine kaje yana magana wai ni in ba ni ba waye ya isa in ba ni ba waye ya isa yace Buhari ƙarya ne Muslim ƙarya ne kana da iyayen gida su Fir'auna gaba ɗaya suka kore suka ƙaryata kai dan ƙwarya munafiki da sai ka raba da Islam din nan suka ke jingina kafircin ka Allah ka gafarta mana wai ina jin su suna kirarin mukabala ko titsiye Allah ya kawo a kawo a hada mu kana nan kan gidan matarka Allah dai ya kawo da za mu hadu fagen fama Allah shi gafarta mana na taba jin wani ma cikin su yana wa'azi yace duk wanda ya sa matar shi take koyan karatu wani kato na koya mata yace kafiri ne yace in kana da tambaya ka goga nan kan gidan matata wai anan za a zo a tambaye shi haka suke kowane an samu media ya kafa yan kyamarar shi ya taba ragaba Allah ka gafarta mana akwai bukata ta